بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ما سورارو السلام عليكم بركم مدساك سادوا أجكين صابا شر من فتوى رحمة إندني شيخ بلا كبرنك قبات الدو أن شريع أهل ينزو تارد شيخ مالموما الدكتور شيخ محمد سان عمر رجال ليمو babban malami a tsangayar shari'a da nazarin addinin Islama dake Jami'ar Bayar a nan Kano. Kada a manta za a iya aika mana da sakonnin tambayoyi ta lambar waya wato 0800 57 82 9874, 0800 57 82 9874, ko kuma akan lamba wato 0800 555 4413, 0800 555 4413. أكرمك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد وما سسور رمى وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجع كين أبو بوند سكيرجي وباوا إيمانسا akwai aikata laifuffuka da yin zanubai. Kamar yadda muka sani, malamai suna cewa imani yana karuwa ta hanyar yiwa Allah da'a, sannan suna cewa imani yana raguwa ta hanyar sabawa Allah. To kamar yadda idan mutum ya aikata abinda Allah ta'ala ya wajabta masa, ko ya aikata abinda manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya ce ana so a bawa ya aikata, to imaninsa zai karu da wannan. To haka nan ma idan ya aikata abinda Allah ta'ala ya hana bawa ya aikata ta hanyar aikata muhar'a wato haramun, ko yin abubuwan da suke makaruhai, to wannan shi ma yana tauye masa imaninsa. Sai dai kamar yadda muka sani, zunubai hawa-hawa ne, wani yafi wani, wato wani yafi wani muni, wani yafi wani sharri, wani yafi wani cutarwa. Kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa dangane da ayyuka na ƙwarai, ya ce hum darajatun inda Allah wallahu bima ta'maluna basir. A wani guri Allah ta'ala ya ce wa likullin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Wato mutane daraja daraja ne, hawa hawa ne, mataki mataki ne a gurin Allah, kuma Allah mai ganin abin da suke aikatawa ne. Sannan kuma ya ce kowa na da sakamako daidai matakin aikinsa. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun, kuma ubangijinka ba mai gafala bane game da abin da suke aikatawa. Hakanan Allah ta'ala yana cewa innaman nasi'u ziyadatu fil kufr, lalle bid'an nan da mutanen jahiliya suke yi ta nasi'u, wato jinkirta wata mai alfarma zuwa wani lokaci, Allah ta'ala ya ce wannan wani ƙari ne a cikin kafirci. Ashe kaga kafirci yana karuwa, wani yafi wani, wato yafi wani muni. Hakanan akwai inda Allah ta'ala yake faɗa a cikin ta wannan sura ta Tauba, ce fa amman ladina amanu fazadatum imanan wa hum yastabshirun wa amman ladina fi qulubihim marad fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matuhum kafirun. To Allah ta'ala yana cewa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana. Duk sanda aka saukar da wata sura, faminhum man yaqulu, to daga cikin su akwai wanda zai rika cewa wane ne daga cikin ku wannan surar ta kara masa imani. Allah ta'ala ce fa amman ladina amanu fazadatum imanan wa hum yastabshirun, amma waɗanda suke da imani sai wannan surar ta kara musu imani, don haka suna cike da farin ciki. Waɗanda kuma zuciyar su ke cike da cuta, Allah ya ce fazadatum rijsan, sai ta kara musu najasa, ila rijsihim, akan najasar su ta farko. Shi kaga kamar yadda imani yake karuwa, to haka nan shi ma saban Allah da cutar da take kama zuciya ta saban Allah take karuwa. Ubangiji ta'ala a cikin littafinsa mai girma ya nuna mana zunubai wato kaso biyu ne. Akwai waɗanda ake kira al-kaba'ir, akwai waɗanda ake kira as-sagha'ir, akwai manya-manyan laifuffuka, akwai kuma ƙananan laifuffuka. Allah ta'ala ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Idan har za ku bar manya-manyan laifuffukan da ake hana ku, to zamu kankare muku kananan laifukan ku sannan mu shigar da ku wata mashiga ta karamci hakanan Allah ta'ala yace allazina yajtanibuna kaba'iral ism wal fawahish illa lamma wadanda suke nisantar manya-manyan laifuffuka suke nisantar alfasha in banda kananan laifuffuka wanda dan adam ba zai iya kubuta daga barin su ba hakanan hadisi ya tabbata cikin sahih muslim daga abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu yace ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana cewa as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idha tunibatil kaba'ir wato salloli guda biyar da juma'a zuwa wata juma'ar da ramadan zuwa wani ramadan din Allah ya ce waɗannan suna kankare abinda yake tsakankanin su na laifuffuka matukar an nisanci manya-manya a cikin bukhari da muslim hadisi ya tabbata daga abu bakra radiyallahu ta'ala anhu ya ce mun kasance a gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam a zaune sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ce ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir bana ba ku labarin manya-manyan laifuka ba ya faɗi haka har sau uku sannan ya ce al-ishraku billah wa uququl walidai wa shahadatu zur wato yin haɗa Allah da wani sannan kuma sabawa ko ainihin rashin kyautata wa iyaye sannan kuma shaidar zur hakanan hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari da na muslim an tambaye ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ayyu dhanbi akbaru inda Allah wani zunubi ne yafi girma a gurin Allah sai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce an tad'u Allaha niddan an tad'u lillahi niddan wa huwa khalaqak ka kira wa Allah kishiya alhalin shi ya halicce ka thumma qila ayyu ayyu thumma ayyu sannan aka sake ce masa sannan wani zunubi sannan sai ya ce an taqtula waladaka makhafata an yat'ama ma'aka ka kashe ya danka dan gudun kada ya ci abincinka wato dan gudun kada ka ci yadda shi sannan aka tambaye shi thumma ayyu sai kuma wanne ne sannan manzo Allah ce an tazniya bi halilati jarik kai zina da matar makocinka da dai irin waɗannan nasu suka daga alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suke nuna mana cewa zunubi hawa-hawa ne wani yafi muni wani yafi cutarwa akwai zunuban da suke da alaka da rububiyar ubangiji kai tsaye kamar mutum ya sawa kansa wata riga ta jiji da kai wata riga ta nuna isa da kasaita ta yadda zai rika taka bayan Allah yadda ya ga dama ba bisa haƙƙi ba babu shakka wanda yake da wannan yayi yana da manya-manyan laifuffuka wato yana da laifin da yafi kowane muni domin ya dauki gwado na Ubangiji ya yafa a cikin sa sai kuma wanda zai yi kokarin wato kwaikwayon shedan ya rika ainihin daukan dabi'u da halayya da sifofi irin na shedan yana sifanta da su kamar wanda zai sifantu da hasada ko algush ko keta ko makirci da yaudara da kuma umarni da saban Allah da kyautata wa mutane saban Allah din a idan su ko hana da'a ga Allah da kuma munana wa mutane da'ar Allah a idan su ko kirkirar wani abu a cikin addinin Allah ko kira zuwa ga ainihin bid'a da bata waɗannan duk sabo ne amma bai kai sabo ne wanda yake mai girma laifi ne wanda yake kasur gumi amma bai kai na farko ba wanda yake da alaka da rububiyar Allah kai tsaye duk da cewa sabo ne wanda yana da girma shi ma kwarai da gaske sannan kuma sai wanda zai dauki dabi'a irin ta dabbobin daji ya zama dan ta'adda azzalimi mai sha'awar zukar jini ko zubar da jini wanda yake ainihin aukawa masu rauni da talakawa da waɗanda yake ganin ba su da yadda za su yi wanda yake da ainihin rashin kunya da karfin halin yayi zalunci babu shakka wannan shi ma yana da laifin da yake babba sannan kuma sai wanda shi kuma laifinsa laifi ne na tumasanci wanda babu abin da yake gaban shi illa ya biya buƙatar cikin sa ko farjin sa wanda wannan shi zaka samu ainihin ya maida zinace abin adansa ya maida sata da cin dukiyar marayu wata hanya ce ta samun kuɗi da tara su ya dauki rowa da kankamo da tsoro da wato wato ainihin raki ya sa a zuciyarsa. Babu shakka wannan shi ma laifi ne, amma laifin duk girman sa bai kai laifin wanda wato shi kuma ɗabi'arsa ɗabi'a ce ta damun daji ba, wato ɗabi'ar zubar da jini da ainihin taka masu rauni. To duk waɗannan zunubai suna tasiri wajen rage wa mutum imani da nakasa masa shi, wajen surika ainihin tura mutum zuwa ga ramin halaka a hankali a hankali, har ya waye gari ya tsinci kansa tsundum cikin abin da ya shafi shirka ga Allah da kuma jayayya bisa wahadaniyar Ubangiji. Babu shakka har kullun akan dubi zunubi ta fuskoki daban-daban, akan dubi zunubi ta fuskar jinsinsa, wato irin kalar zunubin, akan kuma dubi zunubi ta fuskar girmansa, akan dubi zunubi ta fuskar wato inda aka yi shi da kuma wanda aka yi wa da shi wanda ya yi zunubin da lokacin da ya yi zunubin. Babu shakka kowane zunubi yana ƙara ƙasaita da girma, duba da irin girman jinsin zunubin, domin zunubin da ya kasance ya ta'allaka da rububiyar Ubangiji kai tsaye babu zunubin da ya kai wannan. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambaci ainihin al-ishraku billah, haɗa Allah da wani a matsayin shi ne farkon zunubin da ya fi kowanne. To haka zunubin yake tafiya mataki-mataki, wato hawa-hawa wajen muninsa. Kamar mutumin da zai zama mazinaci ne, amma kuma zinarsa da zai yi ba zai yi da kowa ba sai matan aure, kaga wannan ya fi wanda zai je ainihin ya nemi wacce daman can fitsarariya ce ta fitsare kafarta, aikin ta kenan ce da ita zai yi zina. Kaga mutumin da zai nemi matan aure wannan ya fi muni, duk da cewa dukansu zunubansu munana ne. Sannan kuma mutumin da zai nemi matar makocinsa, babu shakka munin laifinsa ya fi munin wanda yake da irin wannan laifin amma ba ta wannan siga ba. To haka nan kuma mutumin da zai zama mai ilimi ne, ya karanci abinda Allah ta'ala ya ce a yi, ya karanci abinda Allah ya hana, ya kuma san girman laifi, ya zamana yana aikata wannan laifi, babu shakka girman laifinsa ya fi wanda yake jahili ne shi bai san wannan ilimin ba. Haka nan mutumin da zai yi laifinsa cikin watan Ramadan da daddare ne ko da rana, babu shakka laifinsa ya fi girma sama da wanda baya yi sai a cikin watannin da ba wannan ba. Haka nan wanda in ya tashi laifi ba zai yi shi a ƙasarsa ba sai ya je ƙasa mai alfarma, ya je garin da ɗakin Allah yake ko garin manzo sallallahu alaihi wa sallama, a nan ne zai tafka laifinsa. Babu shakka laifinsa ya fi girma sama da wanda zai yi laifin amma ba irin wannan gari ba. To haka nan laifi yakan girmama, duba da irin wanda ya yi laifin ko irin jinsin laifin ko a inda aka yi laifin ko a sigar da aka yi shi. Amma dukkanin wani laifi matukar dai ya zama laifi ne ga Allah, to yana rarakar imani, yana rage masa karfi. Saboda haka gujewa saban Allah abu ne wanda yake wajibi ga bawa, domin imanin sai ci gaba da karuwa, domin imanin sai ci gaba da tabbata. Allah ta'ala ya bamu dacewa. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahi amin summa amin. Malam tambaya ta farko tana cewa, malam menene hukuncin limancin mace a musulunci?
To mace a musulunci, na farko dai kamar yadda muka sha faɗa, ana son mace ta yi sallata a gida. Sallatar a gida ta fi lada sama da sallarsa a masallaci, duk da cewa ba a hana ta tafi ta je masallaci ba bayan ta nemi izinin mai gidanta. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa, la tamna'u ima'allahi masajidallah wa biyutuhunna khairul lahunna, kakku hana mata bayan Allah zuwa masallatai na Allah ba su yi sallarsu a gidajensu, ya fi musu alkhairi. Don haka kaga ashe ita masallacinta shine gidanta cikin ɗakinta. Sannan abu na biyu, abu ne sananne, mace ba za ta yi wa maza limanci ba. To a musulunci mace ba za ta shige gaba ba, tana jan maza sallah, komai iliminta su ko komai jahilcinsu, yanda za a ce a gari ita kadai ce take da ilimin karatun alkur'ani, sauran mazajen duk jahilai ne, to ne ba zai halatta mata ta yi musu limanci ba, sai dai ta yi sallar ta su ma su yi tasu. Dan saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna mana cewa sahun mata a baya yake ba a gaba ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce khairu sufufin nisa'i awwaluha wa khairuha wa sharruha wa khairuha akhiruha, mafi matsalar sahun mata shine wanda yake na farko, wanda shine kusa da na maza, sannan wanda yafi alkhairi shine na ƙarshe. To ashe idan har a cikin masallaci ana so ta zama a can baya, ina kuma za a ce ita ce za a dauko ta zama ita ce a gaba ma a gaba 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 daya? Babu shakka wannan ya sabawa koyarwa ta musulunci. A koda mutum shi da matarsa zai yi sallah, ba a yadda su jeru dab da dabba, tana jikinsa yana jikinta, sai dai ta koma daga baya shi yana gaba, wato su zoba tana bayansa shi yana gabanta. Wannan shine abin da musulunci ya ce. To amma idan mace tana cikin ƴan uwanta mata kuma suka buƙaci su yi sallar su a jami'i, to musulunci bai hana su yin haka ba, za su iya yin sallah mace ƴar uwarsu ta ja su a matsayin limaminsu. Wannan ya tabbata a cikin sunna cewa mace, akwai matar da ake kira Ummu Waraka, ta kasance tana yi wa mata sallah, amma abinda ya zo shi ne tana tsayawa a tsakiyarsu, wato ita ba sai ta fita ta zama a gaba ba, a za ta tsaya ne a tsakiyar sahu na farko. Don haka mace tana yi wa ƴan uwanta mata wato limanci idan sun buƙaci haka, wannan babu komai, sannan sunna kuma shi ne ta tsaya a tsakiyarsu.
Na'am. Sai tambayar da take cewa malam, idan an yi wa mutum dashen zuciya zai yi ya sake halaye duba ga hadisin da ke cewa ala wahiyal qalb?
Yana nufin hadisin Nu'man ibn Bashir wanda Bukhari da Muslim suka rawaito, wanda a ciki ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ala anna fil jasadi mudghah idha saluhat saluha al jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wahiyal qalb. Nabi ya ce lalle a jikin akwai wata tsoka wacce idan ta gyaru duka jiki ya gyaru, idan kuma ta ɓaci to duk jiki ya ɓaci. Nabi ya ce ita ce zuciya. Lalle wannan magana ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama haka take, kuma annabi sallallahu Allah ta'ala ya faɗi wannan, yake cewa wa inna la ta'mal absar walakinna ta'mal qulub allati fi sudur, ba zuba kiraza bane suke makancewa, ba idanu bane suke makancewa, zukata ne waɗanda suke cikin kiraza su ne suke makancewa. Wato ba makantar ido Allah yake magana ba, yayin da yake cewa summu bukumul umyun, inda yake sifanta munafukai ko waɗanda suka tsaki hanyar Allah suka kafirce, yake sifanta su da cewa kurame ne, bebaye ne, makafi ne. Al-Qur'ani nuna cewa ba makantar ido yake nufi ba, yana nufin makantar zuciya. Allah ta'ala yana cewa walaqad zara'na li jahannama katiran min al-jinni wal-ins lahum qulubun la yafqahuna biha, mun halitta wa jahannama aljanu da dama da mutane, Allah ya ce suna da zukatan da ba sa fahimtar komai da su. Allah ta'ala a wani gurin yana cewa yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim, ranar da dukiya ba ta amfani sai wanda ya zo wa Allah da lafiyayyen zukata. A wani guri Allah ta'ala yana cewa inna fi zalika lidhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid, lalle a cikin abinda Allah ta'ala yake saukarwa na alqur'ani akwai wa'azi, liman kana lahu qalbun, amma ga wanda yake da zuciya ko ya saurara ya halarto da zuciyarsa. Da ayoyi da yawa da Allah ta'ala yake ta magana akan zuciya, akan cewa ita ce take da fahimta, ita ce take ainihin zama mai rai, ita ce take zama matacciya. To wannan ba yana nuna cewa wato ana magana akan ita tsokar zuciyar kadai ba, gundarin tsokar, ana nufin abinda ita tsokar zuciya, ita zuciyar da Allah ta'ala ya dasa a cikin kurji yake sa mata tare da kuma tunanin dan adam wanda shi ma yana da alaka da zuciya, wato zuciyar tare da tunanin dan adam. Shi yasa wani gurin Allah ta'ala yake amfani da kalmar hankali, kalmar hankali wanda hankali din nan yana da alaka da zuciya da kuma ainihin kwakwalwa. Don haka ba wai ana maganar ita gundarin tsokar zuciyar bane. So haka za a iya cire zuciyar mutum tsokar wanda mutumin da ba musulmi ba, a samu mutumin da yake musulmi kuma ya tashi musulminsa, ba za a ji an ya tashi ba yana kiran wani abu ba Allah ba, ko yana kalmomi na kafirci, ko yana cewa shi bai yarda da Allah ba. Gashi kuma zuciyar, wato ita tsokar zuciyar da aka sa masa ba ta mutum ne musulmi ba. Wasu ma da an gama musu tiyata ran lokacin da suka dawo hayyacinsu, farkon abinda suke faɗa kalmar shahada, shahadu an la ilaha illallah wa shahadu anna muhammadar rasulullah. Wanda wannan yana nuna maka ashe ba wai ana magana akan ita tsokar karan kanta ba, ana magana abinda ainihin Allah ta'ala yake sanyawa a cikin zuciya din. Sannan kuma aikin zuciya yana da alaka da aikin kwakwalwa, zuciya tana aiki tare da kwakwalwa. Wannan shine abinda ake nufi. Shi yasa za a samu mutumin da yake ba musulmi ba, a dasa masa zuciyar wani musulmi, kuma in ya tashi ya ci gaba da kiran wani abu ba Allah ba, ya ci gaba da addininsa da ya saba yi, ko a saka wa musulmi zuciyar wanda ba musulmi ba, in ya tashi kuma ya ci gaba da musuluncinsa da tauhidinsa. Shi kaga wannan yana ƙara fito maka da cewa ba ita tsokar gundarinta ake magana ba.
Na'am. Sai tambayar da take cewa malam mutum ne mahaifinsa yayi aikin hajji, kuma ya san cewa hajjin da yayi a cikin rashin sanin ka'idoji da rukunan ta yayi, shin zai iya sake masa wata hajji?
To ya danganta da abinda ka kira rashin sanin ka'idojinta da rukunanta. Akwai abubuwan da mutum idan yayi hajjinsa kwata-kwata ta ɓaci, akwai kuma abinda idan mutum yayi hajjinsa tana nan duk da ta samu gibi. To ya danganta da mahaifin nan nasa da yayi hajji, shin ya aikata abubuwan da ake cewa suna bata hajji? Shin lokacin da ya zo hajjin nan bai yi niyyar hajjin ba ne? Wanda kaga wannan abu ne da zai wahala, tunda har ya fita ya shiga jirgi har aka je da shi miƙati, to dole akwai niyyar, tunda niyyar a zuciya take. Abinda ake furtawa na talbiya ba shine niyya ba, labbaik Allahumma labbaik ba wai shi ake nufi niyya ba, shi wani ana furta shi ne tare da niyya. Ita kuma niyya mahallinta a cikin zuciya yake. Ko kuwa a lokacin da ya je bai yi dawafi ba, wato ba bai yi dawaful abin nan, bai tsaya akan, bai tsayuwa arfa ba, tsayuwa arfa rukuni ce, wanda shi ma kaga zai wahala da jahilci mutum ya ce hajji, kuma ayi hajji bai je an yi abin nan an yi tsayuwa arfa da shi ba. In har bai samu wannan mutum bai samu hajji ba. Ko kuma a bai yi tawaful ifada ba, to bai tawaful ifada bai yi dawafin hajji ba, wanda shi ma wannan zai wahala a ce bai yi din ba. Ko kuma a cikin hajjin nan nashi ya sadu da matarsa, wanda shi kuma wannan yana bata hajji kwata-kwata. To waɗannan abubuwa idan ba ire-iren su ne suka faru ba, wanda malamai suka ce suna bata hajji, to ba za a ce bai yi hajji ba, sai dai watakila a ce an yi ta amma ta samu komada nan da can. To samun komada a jikin hajji, ko a samu wasu abubuwan na wajiban hajji bai zo da su ba, ko wasu azkar da ake yi da wasu abubuwa da ake karantawa a wasu gurare na sunna bai san su bai karanta su ba, wannan ba shine zai sa a ce hajjin sa bata yi ba. Kuma rashin yuwar, wato rashin cikar hajji bisa ka'ida ta sunna 100%, wannan ba zai sa a sake wa mutum hajji ba dan ya rasu. Yana ne yayi hajjin sa ta Islam, duk da cewa hajjin sa bata abin nan ba, ya wannan faralin ya sauka daga kansa illa iyaka dai, kawai ba a same shi cikakke yadda ake so ba. To rashin samun shi cikakke yadda ake so baya ba wa mutum dama ya ce zai sake yi ma wani hajji. Wannan sunna bata zo da shi ba, ana yin hajji ne ga wanda bai samu zuwa ba, saboda ko dai rashin lafiya ko rashin iko bai samu ya zo ba, kaga bai samu ya sauke faralin ba. To wani kuma nashi ya ce zai masa, wannan babu wani abu, amma dan ya yi hajji ya samu gibi hajjinsa, wasu abubuwa ba su cika ba, to ba a cewa za a sake masa hajji.
Na'am. Tambayar Abba take cewa malam mutum ne yake yin azumin siyamu Dawud, yau yayi gobe ya sha, to yaya zai yi da asabar da Lahadi? Shin zai yi asabar ya sha ruwa Lahadi kenan?
Mai zai hana? Zai iya yi. Abinda aka hana shine abinda hadisi yazo na cewa mutum ya ware asabar ita kadai dan wani abu na ba ta girma ko wani matsayi ko wata falala ta musamman yayi azumi a ciki. Wannan shine wani hadisin hadisin da yazo ya hana. Duk da cewa akwai jayayya ta malamai wajen tabbatar hadisin da ingancin sa, to koda kuwa hadisin ya tabbata kamar yadda wasu da yawa daga cikin malamai suka tabbatar da shi, kuma sun fassara shi da cewa abin da yake nufi shine ifradu sabti bisaw, a ware asabar ita kadai a azumce ta. Amma idan har ta zo cikin jerin gwanan wasu azumin mukane, kamar aizin siyamu Daud, kaga ta zo cikin jerin gwanan azumin mukane da mutumin nan yake yi, wannan ba za a hana shi azumtarta ba. Ko ta fado cikin wata rana da aka sunnanta azumtarta, kamar ta zo ranar Arfa, ko ta zo cikin sita Shawwal, jerin gwanan azumin mukane sita Shawwal, ko ta zo ranar Arfa ta zama ita ce a ranar Arfa, ko ta zo a ranar Ashura ko ta su'a, wannan duk ya halatta mutum ya azumce ta. Don haka kamar azumin da ake yi na ayyamul bayt, kuma azumin mukane guda uku, 13, 14, 15 na kowane wata, shi ma da saboda za ta fado mutum zai azumce ta. Haka nan mutum siyamu Daud yake yi, sai ya wayi gari yayi Alhamis, ya sha Juma'a, haka zai asabar ya sha Lahadi, wannan babu komai.
Na'am. Sai tambaya da take cewa malam, mace ce ta rabu da mijinta, sai na fara neman aurenta ban san tana idda ba, shin ya auren mu yake?
To, ya fara neman aurenta amma bai mana bayanin cewa ya aure ta tana iddan ne ko ba ya aure ta bayan idda ba, domin akwai bambanci tsakanin mutum ya nemi mace tana idda sannan bai aure ta ba sai bayan ta gama idda. Idan ya neme ta tana cikin idda, babu shakka wannan ya saba wa Allah. Allah ta'ala ya hana mutum ya nemi auren mace a yayin da take cikin iddarta, sawa'un idda ce ta saki ko kuma idda ce ta rasuwa, wato ta kaba. Idan yayi haka ya saba wa hanin da Allah ta'ala yayi. So idan kuma ya aure ta bayan wannan, ba ta ban ta gama iddarta, to auren su yana nan sahihi ne, auren su ila iyaka dai mai saban Allah ne. Wannan idan auren da yayi an yi shi bayan ta yi idda, bayan ta gama idda. Idan kuma a cikin iddar aka daura aure, wato shi bai sani ba, amma ita ta sani tunda ita ce mai yin iddar, ta bari aka neme ta a ciki, aka daura aure a ciki, to da zarar an sani wannan aure dole a raba shi, bai yi ba. Kuma sai ta sake yin idda, ta cika iddar wancan mijin na farko, ta kuma yi iddar miji na biyu, in yayi dukuli da ita ta cancanci sadakinta. To amma anan shugaba na da dama, alkali na da dama ya hana ta sadakinta, ya sa sadakinta a cikin baitul mali saboda ya mata ukuba. Sannan shi kuma wancan mijin nata na farko, wato yana da dama shi kuma ya fito ya neme ta ya zama cikin manema, bayan ta yi iddar zamansa da ita, don da idda ta koma biyu, ka rashin iddar mijinta na farko da ta fara bata gama ba kuma sai wani auren, da kuma ka rashin iddar mijinta na biyu da ta aura ta tare, sannan kuma aka raba wannan aure, to sai ta yi iddarsa sannan kuma ya shigo cikin manema. Idan ya kasance shi ma yana sani aka yi abin, to anan sayyidina Umar shi a nashi hukuncin yana cewa ba zai ƙara barin shi bayan ya musu bulala su duka, to kuma ya ce ba zai ƙara barin sa ya shiga cikin maneman aurenta ba, wato ba zai aure ta ba har abada. Wannan kuma sayyidina Ali a nashi hukuncin yana ganin bayan an yi musu horo wannan ba zai hana ya da ya sake dawowa cikin manemanta ya neme ta ba. Amma dai wannan aure da aka yi cikin idda bai yi ba, dole a raba shi, kuma dole ta cika iddar ta farko, kuma in har ya tare da ita ta yi iddar sa shi kuma na biyu.
Na'am. Sai tambayar da take cewa mallam shin ya halatta na bawa mahaifi na zakka?
To mahaifi in har ba shi da abin da zai rike kansa, wajibi ne dan sai rike shi. So in har ana neman a bashi zakka, kaga cikin bukata yake. In ku har yana cikin bukata, to wajibi ne da ya taimaka mahaifinsa, da dukiyarsa ya ciyar da shi, ya shayar da shi, ya biya masa bukatunsa na larura na yau da gobe. Don haka kaga ashe bai halatta ya dauki zakka ya bashi ba. Don haka zakkarsa zai ba waɗansu can daban, waɗanda nauyinsu a shari'ance bai zama wajibi a kansa ba. So haka ba zai dauki dukiya ya ba mahaifinsa ba. Zai dauki dukiyar zakka ya ba mahaifinsa ba.
Na'am. Nan kuma yake cewa mallam shin wajibi ne na biya wa mahaifina bashin da ake bin sa?
Na'am. Indai mun ce nauyinsa yana kanka, to kaga ashe idan har akwai bashi a kansa, zaka iya biya masa bashin sa, don da ba zaka so mahaifinka a ce yau ya koma ga Allah cikin wani yanayi da za a tuhume shi ko za a kama shi da cewa akwai haƙƙin mutane a kansa ba. Haka zaka iya biya masa bashinsa amma ba da zakka ba. Kada ka ce zaka ɗau kuɗin zakka da shi zaka biya wa mahaifinka bashi, sai dai ka biya masa bashi da wasu kuɗaɗe can daban wanda Allah ta'ala ya hore maka.
Na'am. Sai tambayar Saminu Inuwa Gurjiya yace mallam menene ma'anar kalmar maula?
To kalmar maula daga alwala ne, alwala iri uku ne. Akwai wala'ul Islam, wato mutanen da mutumin da ya musulunta a gurin wasu mutane a hannunsu, a hannun wata kabila, to sai zama maula na wannan kabilar, sai a ce fulan al-fulani maulahum. Larabawa suna wannan, kamar Imam al-Bukhari a cikin tarihinsa zaka ji an ce al-Ju'fi maulahum, saboda kabilar Ju'f, wannan kabilar Ju'f a hannunsu kakanninsa suka musulunta, saboda haka ake dangana nasibarsa zuwa ga wannan kabila ta fuskar wala'i na musulunci, shine ake kira wala'ul Islam. Shi ba dan kabilar bane, amma a hannunsa iya wato iyayensa ko kakanninsa suka musulunta. Sannan akwai wala'ul Itq, wato mutum ya sai bawa sannan kuma ya yanta wannan bawan, to wannan bawan ya zama maulansa, da aka cewa maulan wani, in ya mutu yana cikin masu cin gadansa. Bilwala shine wala'ul itqi, kamar misali Nafi, a ce Nafi maula ibnu Umar, ko Zaid ibnu Aslam maula bani Adi maula al-adawiyin, to wannan shine wala'ul itqi. Sannan shi ma wanda ya yanta din, wanda ya yanta bawa, shi ma ana kiran shi maula, saboda haka kaga ashe maulan akwai na sama akwai na ƙasa, akwai al-maula al-a'la akwai al-maula al-asfal. Al-maula al-a'la shine wanda ya ni'imta ma wannan bawa da yanci, yace ka zama yanci, ka zama da, to ya zama shi wannan maulansa, wato uban gidansa. Sannan shi ma bawan ya zama maulan wancan, wato bararren bawansa da ya yanta. Saboda haka kaga wala'ul itqi yana kasuwa gida biyu, akwai shi wanda ya yanta ana ce da shi maula, wato kamar shugaba ko mai gida, shi ma wanda aka yanta ana ce masa maula, wato bararren bawan da wancan ya yi masa ni'ima ta hanyar yanta shi, to wannan ana kiran shi al-maula. Kalmar al-maula takan zo da ma'anar wanda yake abun so, masoyi, wanda ake san shi, ake girmama shi, a ce da shi maula, ka ce Allah ta'ala a ce masa maula. Zalika bi anna Allah maula allazina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum, Allah ta'ala shi ne abun san waɗanda suka yi imani, wato shi suke so sama da komai, shi suke maida al'amuran su gare shi, kuma shi ne yake jubuntar al'amuran su sama da komai. Kalmar maula a nan tana nufin masoyi, wanda ake wato fifita sansa, shi ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuntu maulahu fa aliyun maula, wanda duk nake abin san shi, wato wanda duk nake san ne yake so na, to alima ya zama abin san shi. Wannan shine ma'anar alwala, daga kalmar alwala ko alwalaya, wato soyayya da taimako da girmamawa. Saboda haka dukkan wani musulmi yana son Allah ta'ala, yana girmama shi, kaga Allah maulansa ne. Haka nan yana son annabi sallallahu alaihi wa sallam, yana girmama shi, kaga annabi sallallahu alaihi wa sallam maulansa ne. Sannan yana son sayyidina Ali, yana girmama shi, kaga sayyidina Ali maulansa ne. Sannan yana son dukkan muminai masu da'a ga Allah, tun daga kan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa mafi kankantar mutum mumini a yau, mumini yana son su. Saboda haka kaga muminai dukkaninsu maulansa ne. Saboda kalmar maula tana nufin wanda kake so, kake girmama shi, kake taimakon shi in ya buƙaci taimako.
Na'am. Sai tambayar da take cewa malam, wanda ta fito daga Abdullahi Jakara, yace shin malam wai gaske ne har yanzu bai halatta ayi kamun kifi ranar Asabar ba?
Wannan shari'a ce da ta shafi Yahudawa, su ma saboda irin yadda suka rika sabawa Allah, suka rika yi wa annabi Musa alayhi salam da sauran annabawan Banu Isra'ila taurin kai, duk abinda Allah ta'ala ya ce ya yi, to sai sun ka kauli da ba'adi, sai sun yi ta yan dabaru yadda za su kauce ma wannan abin. To Allah ta'ala ya tajarraba su ta hanyar ya taharamta musu wasu abubuwa masu daɗi. Wa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhidat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kathira wa akrihim riba wa qannahu anhu wa akhdhihim amwalan nas bil batil wa atanna lil kafirin minhum adhaban alima. Allah ta'ala ya ce saboda zaluncin waɗanda suka zama Yahudu, muka haramta musu daɗaɗɗan abubuwa da dama da aka halatta musu a da, muka haramta musu. Kuma saboda yadda suke hana mutane bin hanyar Allah, suke tattare suka tange hanyar Allah su hana abita, to wannan yasa muka rika hana musu wasu abubuwa, muka rika dora musu shari'o'i da hukunce-hukunce masu tsauri sakamakon kangarewarsu da ainihin taurin kansu. Shine Allah ta'ala ya haramta musu yin su a ranar Asabar. Allah ta'ala ce was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr idh ya'duna fi as-sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yasqun. Allah ta'ala ce ka tambaye su, was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr, ka tambaye su game da al-qaryan nan da take kusa da wato teku. Idh ya'duna fi as-sabt, lokacin da suke ƙetare iyaka cikin lamarin hukuncin Asabar. Idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an, yayin da kifin da suke farsu yake zuwa baje-baje ranar Asabar. Wa yawma la yasbituna la ta'tihim, ranar da ba Asabar ba kuma kifin baya fitowa. Saboda haka suka ce za su yi dabara, za su rika dana komarsu ta ranar Juma'a cikin dare. Saboda haka ranar Asabar ba za su je su ba, amma kuma komarsu tana nan a shirye, sun dana ta tun cikin dare, kifaye su cika ta sai ranar Lahadi, sannan su je su janye komarsu su kwashe kifinsu. To haka suka so su yi wa Allah ta'ala dabara, to Allah ta'ala ya haramta musu wannan aiki ne a cikin Asabar. Yace zalika nabluhum bima kanu yafsukun, mun jarrabe su mun jefa su cikin wannan bala'i saboda fasikanci da suke yi. Saboda haka ita Asabar rana ce da Allah ta'ala ya sanya wa Yahudu a shari'arsu kafin zuwan musulunci, da cewa su zauna a gida kar su yi aiki, kar su yi aikace-aikace a cikin ta. Inna ma ju'ila as-sabtu 'ala alladhina ikhtalafu fihi, sune wanda Allah ta'ala ya ba su Juma'a a matsayin ta zama ranar da za su yi ibada a ciki suka ki karba. Aka ba wa Nasara suka ki karba, su suka zabi Asabar, Nasara kuma suka zabi Lahadi. Allah ta'ala ya datar da wannan al'umma kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake gaya mana, ya datar da wannan al'umma ta zaba, zama na sune as-sabiquna sune al-awwaluna amma ko mu ne as-sabiqun sun riga mu zuwa an ba su littafai kafin a ba mu wannan al'umma amma mu muce gaba mu muke da ranar juma'a sannan yahudu su zo su kuma ranar asabar su zo bayan tamu sannan kuma lahadi zama ta nasara bayan tamu kaga mu ne a gaba mu ne muka wuce gaba muke jagoranci wannan kuma ni'ima ce ta ubangiji ga wanda yayi duk ga duk wanda yayi da'a da biyayya ga Allah ta'ala saboda ka wannan rana ce ta shafe yahudi su ma zuwan musulunci ya shafe musu wannan hukuncin dan haka kiran su aka yi da cewa su zo gaba ɗaya su ansa kiran Allah su shiga karkashin tutar annabi sallallahu alaihi wasallam su abi shi abin da yazo da shi na shari'a da gaskiya
na'am
sai tambayar da take cewa shin malam mutum ne sallah ta riske shi yana cikin tafiya amma bai yi ba sai da ya shigo garin su shin kasar zai yi ko cikawa zai yi
matukar bai yi ta a cikin halin tafiyar ba sai da ya dawo gida to shikenan sai dai ya yi ta gida kasar ta fada kansa baya cewa ai ya taho tun a hanya kasar ta kama shi yanzu ya shigo gari haka kasar zai yi a'a idan har ya samu ya shigo gari to cika zai ba magana kuma yayi wata kasar
na'am wannan kuma yake cewa mallam ina da kayan da ba a siya kin zan lissafa da su idan zan fitar da zakka
to kayan da ba a siya din ai dukiya ce in ba a siye su yau ba gobe ta yiwu a zo a siye su in ba a siye su gobe jibi ta yiwu a neme su wataƙila ba su zo su yi kuɗin da ya fi ma yadda kake tsammani za ka suna nan a dukiya in ku suna nan a dukiya to dole ne in ka tashi zakka sai ka lissafa da su in kuma kana gaba dukiya bace to ka bayar ka ba wasu ka ɗauka ka ba wasu ai ka ƙi ɗauke su ne ka bayar saboda ka san cewa abu ne wanda yake dukiya wata rana kuma za a samu masu san su don haka ba wai cewa aka yi mutum yana lissafa kayansa ya zakka a cikinsu ba idan ana saya in ba a saya kai ya lissafa babu wani malami da ya taɓa faɗo wannan magana ake in kayan nan kadara ne dukiya ce za a buƙace su ko da ba a buƙace su a ranar ba to za ka lissafa su a cikin kuɗin zakka sai dai za a waye gari kayan nan a yi shela kowa ya ji su gane cewa waɗannan kaya banza ne to kamar ƙasa ce ba ta da wani abin nan ba shi da wani kima ko kaɗan ya zama wani shirme ba ya da wani abu ko ya lalace ko wannan kuma wani abu ne daban ya fita daga cikin dukiya amma matukar dai kaya ne duk da cewa watakila kasuwarsu ta ja da baya amma za a samu mai san su wata rana za a lissafa da su a matsayin dukiya wanda za a fitar da zakka
na'am wannan kuma yace mallam ni kam nayi wa mijina laifi kuma yana da zafi sosai idan na faɗa masa zai iya sakina ni kuma ina so ya yafe mun shin mallam zan iya cewa ya yafe mun ba tare da na faɗa masa laifin ba
to ya danganta da irin laifin laifin ai ba sharadi bane sai ka gaya mutum kayi masa irin wannan laifin ba sharadi bane yanzu ka ba mutumin da a bayan idansa kai da shi ko ka faɗi wata magana baka a kansa wasu malaman suna cewa sai ka je ka gaya masa ka nemi afuwarsa sannan Allah zai yafe maka amma gaskiya wannan ba sharadi bane shi Allah ta'ala abin da yake so shine zukata su yi kyau a koma a cigaba da soyayya da juna ba a kuma bata tsakanin juna ba wani kana zuwa ka gaya masa abin da ka faɗa a kansa to shikenan watakila har abada ba zai sake kula ka ba to kuma kaga abin da ake so a tabbatar na soyayya da kaunar juna tsakanin musulmi ya kasance kuma ta hanyar za a tuba an kawo masa matsala saboda haka idan har ka ɓace shi a wani guri misali in ka tashi abin da za ka yi shine inda ka je ka ɓata shi din nan iya nan ka je ka gyaggyara shi kuma kana ka ambace shi da alkhairi dan ka wanke shi a idan waɗanda ka bata shi amma shi ba sharadi bane sai ka je ka gaya masa cewa da ga abin da kai yanzu kuma ga abin da kai to in irin wannan laifin ne ko kin faɗi wani abu na shi ka ɗauka kuma da yake haƙƙinsa ne kika ɗauka bai baki ba to sai ki yi dabarar da zaki dawo masa da shi irin yadda dabarar irin wacce kika yi kika dauka mai sani ba to sai ki kuma dabarar da zaki dawo masa da hakkin sa cikin wani yanayi wanda ba zai fahimci cewa ke kika dauka ba so ya danganta da menene amma ba sharadi bane sai kin gaya masa cewa da nayi kaza yanzu kuma ina so ka yafe mun matukar kika ga cewa wajen neman yafewar kuma wani abu zai iya faruwa wanda yake mai muni kware da gaske
na'am sai tambayar da take cewa mallam nakan ji iska na fita ta gaba na shin hakan yana warware alwala
tar iska ta gaba kawai baya ta ba ta warware alwala sai idan wani abu ya fita tare da ita sai idan wani ruwa ko wani danshi ya fito tare da fitar ta ta gaba to wannan shine yake warware alwala
na'am wannan kuma yace mallam ina bin limami sai sujjadar tilawa ni kuma sai nayi ruku'u sai ya kasance kenan nayi ruku'u guda biyu a raka'a daya shin yaya matsayin sallata
sallaka tayi kai ruku'u ne bisa rashin sani kuma ba buƙatar sai kai sahwa na abinda wato wani abu na sallah idan ma mu yayi sahwa a cikin sallah amma wani a cikin sallah amma wani abu bai kubuce masa ba daga sallar da yake bin liman wannan sallar sa tayi babu komai wa wai sharadi bane a irin wannan yanayi sai yayi sujjada ba duk sujjada kabe
na'am shi kuma wannan yace mallam idan mace tayi al'ada kuma tayi tsarki sai mijinta ya kusance ta kuma daga baya sai suka ga jini ya dawo shin akwai laifi a hakan
babu komai indai har tayi tsarki ya dauke tayi tsarki kuma daga baya dawo shikenan sai su dakata ne kuma yin tsarki shikenan ba wannan ba kansu
na'am wannan tambayar kuma tace mallam idan mutun yayi sallah da alwala irin si da alwala a irin sigar da alqur'ani yazo da ita shin sallar sa tayi
to da ba alqur'ani ya ambaci abin da yake wajibi ne a cikin alwala ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn ubangiji ta'ala ya ce idan mutane mu'mine suka tashi za su yi sallah su wanke fuskokinsu wanke fuska ya kunshi kurkurar baki da shagalwa yana cikin wanke fuska za ka ce ka wanke fuska to kakka dauka ba kurkurar baki ba shagalwa yana cikin faksulu wujuhakum kaga shi Allah ya faɗi su faksulu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq ku wanke hannayenku tun daga kan yan yatsu har zuwa gwiwar hannu wa aydiyakum ila wamsahu bi ru'usikum ku shafi kanku shafar kai ta kunshi shafar kunni shafar kunni tana cikin shafar kai annabi yana cewa al'uznani min ar-ra's kunnuwa wani bangare ne na kai saboda haka da Allah ya ce wamsahu bi ru'usikum shafar kunni ya shigo sannan kuma ya ce wa arjulakum ila al-ka'bay ku wanke kafafunku zuwa idan sawu kaga wannan ita mutumin dai alwala a haka ya zo da dukkan abin da yake wajibi a cikin alwala alwala sa tayi sahihi ya ce in yi sallah sallar sa tayi don ka fuskar sa kurkura bakin sa ya shakarwa bai yana cikin faksuru wujuhakum wajen shafar kai ya shafi kunnen sa yana cikin wamsahu bi ru'usikum saboda al-uznani min ar-ra's kunnuwa bangare ne na kai saboda ka san shiga cikin mu so haka in zai yi alwala da sigar da alqur'ani yazo da ita to ya yazo da dukkan wani abin da yake wajibi a cikin alwala sauran abubuwan da suka kubuce masa su ne waɗansu abubuwa da suke sunnoni yin su yake mustahabbi kamar yin bismillah ko wankewa sau uku ko sau biyu ko sau uku wato maimaita wankewa inda a ce zai sau ɗaya kamar yadda lafazin ghusl yake nunawa ko yayi abin da yake wajibi in ya maimaita kuma ya zo da abin da yake sunna kamar abin da ya shafi wato farawa da magabacin kai da dawo da wajen shafar hannu ka fara daga baka yi baya ko daga baya ka yi gaba sannan ka koma baya ila wannan sigar ko wannan sifar ita ma ta kubuce wa mutum tunda an ce ya shafi kansa ko yaya ma ya shafa kansa ya abin da yake wajibi illa iyaka ne kawai in bai yi wannan sigar ba to ya bar abin da yake sunna to da ire-iren waɗannan abubuwa su ne watakila suka kuce masa amma dai abin da yake wajibi ya zo da shi don haka kakkai fuskanci ayar da ta yi magana alwala ta yi maganar alwala amma bata ambaci kurkuren baki ba bata ambaci shakar ruwa ba bata ambaci shafar kunne ba kace za ka yi alwala ba kurkuren baki ba shakar ruwa ba shafar kunne kace ka yi da sigar da alkur'ani ya zo da ita anan in kai haka to ba kai da sigar da alkur'ani ya zo da ita ba tunda sigar da alkur'ani ya zo da ita ba ta fitar da waɗannan abubuwan kusan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya nuna yadda ayat take ya nuna cewa al-uznani min ar-ra's in aka ce fuska kuma hanci da baki duk suna cikin fuska saboda haka duk abin da ake wa hanci ko ake wa baki alwala ya shiga karkashin fasilu wujuhakum don haka kakka fahimci ayar sabanin yadda ya kamata ka fahimce ta kace kai alwala yadda aya ta ce ka cire shafar kunne ka cire shakar ruwa ka cire kurkuren baki in kai haka to baka yadda ayat ta ce ba haka inda zaka bi yadda ayat ta ce kamar yanda fahimtar kyakkyawar fahimtar ta take nunawa to alwalarka ta cika kai alwalar da take wajibi wato ka zo da wajibatul wudu gaba daya haka alwalarka ta yi
na'am sai tambayar da take cewa mallam shin ya halatta a rina gemu da bakin abu
annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sunnanta rina gemu wato gemu mutumin da yake furfura kamar lokacin da aka kawo mahaifin sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya tsufa tukku annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce a canza masa furin gemun sa amma a gujewa bakin abu wato a guje masa amfani da wani abin da zai maida gashin sa ya koma baki wulik shi yasa malami suka ci makaruhi ne amfani da bakin abu wajen tirawa duk da cewa a cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da dama a yi amfani da su akwai abin da ake kira alkatim alkatim din nan in an yi amfani da shi lokaci wani lokaci ko wani nau'i nashi bashi yakan yi baki to su malamai suka ce tunda an yi amfani yadda ayi amfani da alkatim shi ka ga ba kowane baki ne aka hana ba bakin da aka yi amfani da wannan sinadarin wajen sa ga gemu yayi baki wannan babu komai abinda ba a yadda ba shine a dauko wani sinadarin na tira gemu a tira wani makaruhi ne shi ma malamai ba su ce haramun bane kai tsaye abinda suka ce makaruhi ne tunda a cikin magabata an samu wadanda suke yi kamar al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala saboda haka idan an gujewa bakin to an fi tabbatar da abin da yake sunna tun da lura ce wajen nibuhu sawat ku nisantar da shi daga bakin abin da matiri
na'am wannan tambayar ta fito daga MT Haruna yace mallam mutumin da ke zuwa dan bar da kullun aiki zai iya yin kasaru
to ya danganta a ina yake ta yi kusa yake da shi da dan battan ba bulaguro ba ne amma in kamar a tafiya ce zai bar garin kamar yana cikin nan cikin gari zai fita ya tafi dan batta abu shakka ya fita daga garinsa ya shiga wani gari ya halitta ya kasaru kasancewar yana zuwa kullum wanda ba zai hana shi kasaru ba dan mutum yana tafiye-tafiye kullum kamar direbobi da suke lodi yau suna nan garin gobe suna wancan to ba a cewa tunda dai kullum suke yi kasu yi kasaru suna dama su ta yin kasarun su matukar dai ba su dawo garin su ba saboda haka in har yana fita daga garin sa ya tafi wani gari aiki to in ya je wancan garin zai yi kasaru in ya dawo gida kuma ya cika wannan sauki ne daga Allah Allah kuma yana son a yi aiki da abin da ya bayar na sauki annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhsa kama yuhibbu an tu'ta azaima azaimu Allah ta'ala yana so aiki da rukhsar da ya bayar wato saukin da ya bayar Allah yana son ya ga ana aiki da wannan kamar yanda yake son ya ga abin da ya dora wa mutane na wajibai suna aiki da shi Allah ta'ala ya samu dacewa
amin summa amin to alhamdulillah masu sauraro anan muka ka karshen wannan shiri namu na fatoyin rahama a yau kada a manta za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta lambar waya wato 0805544443 0805544443 ko kuma akan lambar waya wato 0805544443 57 82 98 74 da kuma ya aika mana ta adireshin mu na yanar gizo wato fatoyin rahama @yahoo.com ko kuma a dandalin mu na sada zumunta wato Facebook. Da haka a madadin Shehu malamin mu Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo, babban malami a tsangayar nazarin a tsangayar shari'a da nazarin addinin Islama dake Jami'ar Bayero a nan Kano, da kuma Bashir Idris Ungogo wanda ya sada mu da ku. Ni Shehu Bala Kabara nake cewa mu hada wani shirin da yaddar Allah.